Jama'a, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya murya arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio kuma sai za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Sauraronmu assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne da baba ku makeri da sauran abokan aiki ke farin ciki gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsi na ranar Alhamis 14 ga watan Disamba. Bayan labaran duniya za a ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayar da umarnin a biya sojojin kasar haƙoƙinsu musamman ma waɗanda ke yaƙi da ƴan bindiga. Kamar kowace ranar Alhamis, Usman Kabara na tafi da shirin sana na ƙasa ba kasawa ba. Ridwan Abbas zai gabatar mana da sharhin jaridun Ghana. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Amma duk waɗannan sai an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. Kasashe masu yawan al'ummar musulmi su yi wani taro a jiya Laraba a Istanbul, ƙasar Turkiya, kuma su yi Allah wadai da shawarar da shugaban Amurka Donald Trump ya yanke na ɗaukar birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila ya saba wa doka. Taron na zuwa ne yayin da ake fama da rashin zaman lafiya a gabas ta tsakiya, tare da kuma ci gaba da yin tufin alatsini a kan batu na birnin Kudus. Shugaban Falastinu Mahmud Abbas da sarkin Jordan Abdullahi na biyu da shugaban Azerbaijan Ilham Alji da shugaban Bangladesh Abdul Hamid, sai kuma shugaban Iran Hassan Rouhani suna cikin shugabannin kasashe da gwamnatoci 22 da suka halarci taron da aka yi. Kasashen Masar da Saudi Arabia tare da wasu kasashe 23 ne suka aike da wakilansu. Amurka ta yi wa Pakistan kashedi cewar za ta iya rasa ikon yankin kasarta idan ba ta daina hulɗa da ƙungiyar ta'addanci ba, waɗanda suke gudanar da ayyukansu a cikin ƙasar da suke ƙara girma da tasiri. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya yi wannan kashedin yayin da Washington da Islamabad suke sabunta hulɗar diplomasiyyar tsakaninsu a wani yunƙuri inganta rashin yarda da ke gurɓata hulɗarsu da kuma cimma fahimtar juna wurin inganta zaman lafiya a Afghanistan, makwabciyar Pakistan. Muna so mu yi aiki tare da Pakistan domin yaƙi da ta'addanci a cikin ƙasar, amma akwai buƙatar Pakistan ta fara aikin canja alaƙarta da ƙungiyar Haqqani da sauran ƙungiyoyin 'yan ta'adda, inji Tillerson a wani jawabi da ya gabatar a Washington a ranar Talata. Ana jin waɗannan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An yanke wa wasu 'yan ƙungiyar mayakan sa kai na ƙasar demokuraɗiyyar jamhuriyar Congo su 11 hukuncin ɗaurin rai da rai gidan yari bisa laifin yi wa wasu 'yan mata da dama fyaɗe na taron dangi da kuma kisa. Ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin bala'adama sun yaba wa wannan hukunci a matsayin abin tarihi a ƙasar da ake yawan fyaɗe na cin zarafi da kuma cin zarafin jima'i wanda yake mutanen da suke yi ba a hukunta su. An daɗe masu aikata laifin fyaɗe a Congo suna tsammanin cewa ba za a taɓa hukunta su ba, a cewar wata sanarwa na wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira Physicians for Human Rights ta gabatar. A cewar ƙarar da aka shigar, shugaban ƙungiyar 'yan bindigan da ake kira Batumike ya ɗauki wani malamin boka ne wanda ya bashi shawarar cewa yi wa 'yan mata fyaɗe zai sa harsashi ba zai ratsa su ba. Karama a cikin waɗanda aka yi wa fyaɗen jariri ya ce mai watanni 8 a duniya. An tube wa Batumike rigar kariya da dokar ƙasa ta bashi a matsayinsa na ɗan majalisa domin gurfanar da shi gaban dokan. Tashin hankali ya ɓarke ne a ƙauyen Kavumu mai tazarar kilomita 25 daga birnin Bukavu a cikin shekarar 2013, kuma ya ci gaba har zuwa shekaru da dama. Kotu ta baiwa 'yan matan da aka yi wa fyaɗen kowanensu dalan Amurka 5,000, kana kuma ta ba da 15,000 ga kowane iyalai da aka kashe musu mutanensu sabili da sukar ayyukan 'yan bindigan. Ofishin jakadancin Amurka ya faɗa a wani sakon Twitter cewa hukuncin kotun wani babban mataki ne ga shari'a da kuma mutunta haƙƙin bil'adama a Congo. baki da basu da takardar zama a Amurka da waɗanda suke ƙarƙashin shirin shigo da yara ƙanana a nan Amurka, wato tun suna ƙanana kenan da ake kira DACA, da kuma ƙungiyoyin kare ‘yancin baƙi sun buɗe wata cibiya a hukumance da ake kira Dream Act Central Wednesday. Wani ɗaki ne na tanti a babban wuri da ake wani babban wuri da ke Washington a matsayin halkwatan matsin lamba, wanda za ta kira majalisun ƙasar su tabbatar da dokan kare baƙi da ake kira Dream Act. Sama da baƙi matasa 900 da iyalansu suke shirin zuwa wannan halkwata na wucin gadi na makonni biyu masu zuwa domin ba da labarinsu, sannan kuma su riƙa su yi ƙoƙari su je su ga wakilai na majalisar ƙasar. A gaban tantin da an ajiye wani babban majigi da ke kallon majalisun ƙasar da ake kira Capitol Hill, ana saka labaran matasa da ba su da takarda wanda ake kiransu Dreamers. Nesta Ruiz ya hira da muryar Amurka kuma ya ce zai je wannan wurin a kulli yaumin. Ruiz ya shigo Amurka ne tare da mahaifiyarsa da sauran 'yan uwansa a lokacin da yake shekaru 5. Ya ce, nan ne gidana kuma ban san ko ina ba banda wannan gurin. Jami'an asibitin Birtaniya sun ce jaririyar da aka haifa zuciyarta na waje ta rayu bayan an samu nasarar yi mata tiyata sau uku. Asibitin Glenfield da ke birnin Leicester ya faɗa a jiya Laraba cewa jaririya mai suna Venlop Hope Wilks, wato Wilkinson, wanda aka haifa a ƙarshen watan Nuwamba, zuciyarta na waje yana girma ba a cikin jikinta ba, wani lamari da ba sabon ba. An yi mata tiyata na farko inda aka mayar da zuciyar a cikin jikinta bayan awa ɗaya da haifuwarta. Dr. Nick Moore ya ce jaririyar tana kwance a sashen kula na musamman da aka keɓe wa jarirai. Jaririya, wato jarirai 8 a cikin kowane jarirai miliyan guda ne ake haifa da zuciyarsu a waje, kuma galibin waɗanda ake haifan da irin wannan matsala suna mutuwa ne a cikin kwanaki uku da aka haife su.
Labaran duniya kenan aka saurara. To, bari mu fara daga arewa maso gabashin Najeriya, inda sabon kwamandan rundunar yaƙi da Boko Haram, wato Operation Lafiya Dole, Manjo Janar Rogers Nicholas, ya gaya ma sojojin Najeriya cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ba da umarnin a biya sojoji haƙoƙinsu, musamman ma masu yaƙi da Boko Haram. Haruna Dauda, gare ka.
Kwamandan rundunar sojan Najeriya na Operation Lafiya Dole da ke shirya arewa maso gabacin Najeriya, Major General Rogers Nicholas, ya shaidawa rundunar sojojin da ke yaƙi da yayan ƙungiyar Boko Haram a shiyar cewa shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya amince da biyar dukkanin haƙoƙin sojojin ƙasar, musamman ma waɗanda ke fafatawa a filin daga. General Nicholas ya dai bayyana hakan ne lokacin da ke gana da sojojin da ke bakin aiki a karo na farko, da kuma ya kama aiki a matsayin sabon kwamandan rundunar Operation Lafiya Dole. Ya ce ana tsammanin mukammala wannan yaƙi cikin 'yan ƙanƙanin lokaci, don a baya an tafka kurakure, an aikata abubuwan da ba su dace ba, haka ba za mu sake maimaita irin wannan ba. Ya ce muna da wasu matsaloli inda sojoji za su zubar da makamansu su arce daga filin daga, mukurarru ne sosai, kuma waɗannan mutanen da kuke gani amma cikin ƙwaya suke, ba sa ma kusanci da mu a kowane ɓangare, don haka dole ne ku kuma ku yi aiki tukuru na ganin cewa an kawo ƙarshen wannan matsala baki ɗaya a matsayinku na sojoji. Ina fatan dai kun fahimce ni, in ji General Nicholas ɗin, inda kuma jami'an sojan ke ansa masa da babban murya.
We raise concern that we don't get into issues of human rights violation. We must seem to be highly professional.
A lokacin da kuke gudanar da wannan aikin kuma, ku tabbatar da cewa kun kare keta haƙƙin bil'adama. Dole ne ku yi aiki a matsayin ƙwararru, rundunar sojan ƙasa da na sama, da ma na sojan ruwa, da sauran jami'an tsaron da muke aiki da su. Dole ne su yi aiki bisa ƙwarewa.
President has also lifted giving us on welfare. Now on retirement, now you have so much benefit. You understand?
Yes, sir.
On injury, you have so much benefit.
Mr. President has given us that assurance in the last accord that was approved.
Yace shugaban kasa mai amince da bakin hakokin mu wanda ko mutun ya ritaya zai samu kudin sa kai tsaye masu yawa wanda ko da ma ya samu rauni ne nan ma zai samu hakokin sa kai tsaye dan shugaban kasa ne ya tabbatar mana da hakan a kwanakin baya. Kwamandan ya kuma yaba waɗannan sojoji da ke aiki a wannan yanki game da yadda suke gudanar da ayyukansu, sannan ya umarce su da su zama masu bin umarnin shugabanninsu. General Nicholas ya kuma rufe ne da kira ga al'umma da su ci gaba da ba su sahihan bayanai, musamman ma kan 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram da ya ci a shida suke, tabbatar da cewa duk sun yi amfani da bayanan da suka samu kuma sun kare duk wani sahihin bayanai da suka samu daga wajen al'umma. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Kun ji gangan soja, soja ba baku na gode kai ba baku iyalan gwamna, na gwamna ga rawa ga yaƙi.
Wannan haka yake kuma a gaida Haruna. Kafin mu ci gaba ga wannan.
Nijar, kasan mu mun saba. Nijar, kasan mu tai suna.
Wallahi kasan mu tai tare.
Ke yanzu kuma bari mu koma gefe guda. Usman Kabara ya gabatar mana da shiri na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa
ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba, wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan makon muna tare da wani bawan Allah ne da yake aiki da wata kungiya mai zaman kanta wadda take da nasaba da nan Amurka, domin ganin cewa nakasassu ana damawa da su musamman a kungiyoyi ko kuma jam'iyyu na siyasa. Za a ji yadda muka tattauna da shi game da manufarsu da kuma abin da suke son cimma a wannan kungiya. To, barka da warhaka, mai sauraro zai san ya san da wa muke magana.
Sunana Alao Sunday Afolabi, ne program officer ne da International Republican Institute, wata kungiyan Amurka da take aiki da political parties a Nigeria.
Nene babban aikin da take yi ko kuma ta sa gaba?
Muna da aiki ne mu ga kan da za ka mu cin gaban mutanen da suke aiki da kamar su elected officials na political party, kuma kan da za a sa process na electioneering da za a yi, kan da za a yi bisa kaida kuma inda ya kamata. Kuma muna musu training kala-kala ababin da ya kamata su yi based on sanadiyan demokradiyya. Kuma wani bangin aikin mu da ke da kwarere shine aiki da mutane da wanda suke da kaman su mata, su matasa, kuma da persons with disability, masu special needs,
bukata ta musamman.
To, yawa bukata ta musamman su ma, domin kan lura ba su parties din ba mu samu representation na wayannan mutanen na kwarai da ya kamata ba. So aikin da ayara suke yi muna promoting kan da za a same su a cikin party leadership, matsayi masu muhimma a cikin party din.
To amma kamar misali yanzu wannan kungiyar ta ku tana aiki da wanda suke aiki a cikin ta kamar ku kuna da wata nakasa a jikin ku ko ko lafiyayyun mutane take dauka take aiki da su.
Lafiyayyun mutane ne kamar ni ne dai ni ne kamar shugabannin wayannan bangin mutanen da suna da bukata na musamman din nan.
To amma kamar yanzu misali me kuka gani wanda lalle ɗan kasassun Najeriya ke bukata?
Sarari ne dai. Sarari ne domin suna da dan yawa wanda ma ya kamata ƴan siyasa da ƙungiyar siyasa ya kamata dan jawo ra'ayin su zuwa aikatun da suke yi. Amma sarari ne kuma da awareness.
Wai da kai
shine kamata yi. Kuma shine ababen da muke yi. Muna maganganu ne da shugabannin ƙungiyar siyasa akan cewa akwai waɗannan mutane ya kamata a jawo ra'ayin su. A je wajajen da suke because according su state da kaita ga an kebe musu wajajen su kamar colony din su. To a tafi wajajen a musu magana domin su ma dukansu suna son su zaɓe su lokacin election. To in an same an included din su a political party process kaga an samu ci gaba kenan. Kuma tun da aka yi Benjing conference 1995 kaga muryan a kawo mata zuwa siyasa ya ƙaru. Da mata da matasa that youth. So wayannan su ne kuma muna ganin ya kamata dan a ba su more attention su ma dan jawo ra'ayin su. So sarari ne kawai just to create space for them.
A ba su dama.
Ba su dama yawa.
To yanzu misali kamar tunda kungiyar nan tana da hannu da nan misali Amurka muna ganin yanda nakasassu mu da muke zauna a nan Amurka muna ganin yanda nakasassu suke da gata a nan wurin hawa mota wurin aiki wurin asibiti da sauran makamantan irin wayannan abubuwan. Shin kuna irin wannan tunanin ya za a yi ku ga cewa dan ko ta nan ma kafin maganar siyasa zaka ga ba a tafiya da nakasassu a Najeriya akan irin wannan abubuwa kullun suna baya
rayuwar kowa ana gunke ne talakawa a duka wayanka ne mahukumata ma bayanka ne
rabbana Allah ra'ayi rayuwa ba warwarwa
hukukan mulki duka bai daya gurguzuwa har da mulukiya kapitalis demokaradiya har da mulkin soja mazanjiya ko biyo da sinka
rabbana Allah ra'ayi rayuwa ba warwarwa
ko a zangon mulkin mallaka ilimi talakawa abu aushi
rayuwa ba warwarwa
lafiya jarin talaka a masu mulki na bautar da shi
rayuwa
namu tunanin shine in dai mun same in an same su a cikin political parties in dai ana deciding domin parties ne suke kafa gwamnati in an same su kwararrun su shugabannin a cikin parties in dai party ya kafa gwamnati kaga duk wani policy da za a yi za su mai da hankalin a sa ababen da zai shafe su a ciki domin yayi kaman shekara 12 yanzu ana maganar disability bill amma har gobe ba gama ba same an sa ya zama doka ba kuma duk ababen da kana magana kai din nan asibiti ne hanyoyi ne in an samu shi disability bill din tunani ne cewa zai solve wannan problem ne amma ba samu cikakken buy-in daga political party leaders ko ba. To tunanin mu shine in an samu an samu wayannan mutane sun shiga cikin party structure. In an zo ana maganar policy da in za a yi ne a kai ma gwamnati a zama doka ya zama policy na government. In dai su suna cikin party din za su ƙara murya. A yanda za a samu ababen da zai dan improving welfare din su.
To yanzu misali zaka ga kuna tunanin cewa in suna cikin party kamar yadda kace irin abin su yi takara koko su yi zabe koko takara kuke magana misali
kasan shi shugabannin party ma ana takara a kai so number one in an samu an dan an ba su sarari kaman muna da woman leader muna da youth leader muna son a samu su PWD leader din a duk party din so that su a cikin party din ma su PWD leader din za su dinga kawo murya akan a ba da sarari ma mutanen su su ma a ba su ticket na tsayawa election ko da ma percentage ne ko 5% ko 10% kaga in an samu kwarere wanda zai iya tsaya takara kuma yana da wannan yana da wannan waskan kai da zai yi zai jagoran an ba shi shi a ba shi sarari shi ma ya ba shi takara shi ma ya yi to muna tunani da in an samu wanda zai dinga musu magana from within the parties za dan samu ci gaba sosai
to amma misali kana ga mutanen gari aka ce yau gashi har an kai ga wannan nasarar har aka ce yau wani mai nakasa ko gurgu ko makaho ya fito misali yana neman takara kana ga mutanen gari za su zabe shi saboda irin wannan tsangwamar da take tsakanin mutanen gari da masu nakasa yayin da ake kallon su kawai mabarata
to a gaskiya da akwai waɗansu kungiyoyin da su ma aikin su suna advocacy da an awareness akan mutane su karbi mutanen nan because akwai gaskiya akwai discrimination amma in dai mun increasing advocacy da kuma awareness da ake yi tunanin mu ne with time issues na maganganun discrimination din zai ragu
su kansu mutanen da suke da bukata ta musamman irin wannan nakasar sukan ji cewa su ma an suna baya haka akan kansu suke ji akwai wani abu da kake da shi da zaka gaya musu cewa wanda su kansu ya kamata su bada tasu gudunmawar akai
haɗin kai abu daya da muka lura shine matsala da aiki da su shine ba su samu ba cikakken haɗin kai tsakanin su kaga su ma tsakanin su akwai kungiyoyi kala-kala akwai na su blind akwai na su physical akwai na su akwai dai kala-kala sun kai kaman guda biyar ko guda shida yawwa so amma ba samun cikakken haɗin kai a tsakanin su shi ne matsalan da muke samu kuma in dai za samu ci gaba da su kam lallai sai sun haɗa kai shi ne kuma maganar da muke yi da su kullum muna magana da su a samu a haɗa kai kuma mu ma mun zo in an zo magana da su muna kokarin mu samu inda za a samu representation a cikin duk su kungiyoyin da su ma suna da ci tsakanin junansu.
To mun gode sosai Mr. Sandy da ka samu magana da mu a cikin shirin na kasa ba kasawa ba mun gode kwarai daga nan sashi Hausa na murya Amurka.
Ni ma na gode ranke ne.
To madalla Mr. Sunday mun gode kwarai da ka samu damar tattaunawa tare da mu da fatan za a yi ta samun ire-iren ku da yawa domin agazawa wayannan mutane. A madadin bakon namu da wacce ta hada mana sauti Julie Leathers Gresham ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa.
To gaida Usmana yanzu kun bari mu kada kasar Ghana inda Ratuwanulla Abbas sai gabatar mana da sharhin jaridun kasar.
Za mu soma sharhin na yau ne da jaridar Daily Graphic wadda babban labarin ta a shafin farko shine muƙaddashin na gwamnan bankin Ghana na biyu na karawa da gwamnati makomar muƙaddashin na gwamnan na bankin Ghana na biyu Dr. Johnson Siama ba shi da tabbas a yayin da mai ba shi shawara ke faɗan cewar gwamnati na nan tana hankurin fidda shi daga bankin na tsakiya. A shafi na 16 na jaridar labarin nan ne kasar Ghana ta kulle yarjejeniya na sabunta makamashi na kuɗi euro miliyan 100 da kasar Jamus. Jaridar ta ce kasar Ghana da Jamus sun kulle yarjejeniyar kawancin zuba jari na kuɗi euro miliyan 100 domin da kuma yin kawance domin inganta zuba jarin fagen kamfanoni masu zaman kansu a shirin sabunta makamashi da kuma bayar da horo na haikin hannu a kasar Ghana. Ita kuwa jaridar Today babban labarinta shine Rawlings ya yi kace-kace da kufo. Jaridar ta ce tsohon shugaban kasa Jerry John Rawlings ya nuna rashin jin daɗinsa game da yadda shugabannin kasar guda uku da suka gabata sun karinka tafiyar da tarihin da shugaban kasar Ghana na farko Dr. Kwame Nkrumah ya bari a baya. Har yau a shafi na 22 na jaridar Today wato gwamnati ta kashe sama da kuɗi Ghana City miliyan 100 wurin sake sa wata Mali Stadium suna. Mukaddashin ministar matasa da wasannin motsa jiki Fayawansa Enama Hajidi yana jin ma'aikatarsa ta yi kokari wurin yin rangwame na kashe kuɗi Ghana City miliyan 100 wurin sake sa wata Malay Sports Stadium suna da sunan tsohon mataimakin shugaban ƙasa Aliyu Muhammad. Da babban labarin Daily Guard da mu karkare sharhin jaridun na yau. Tafi kotu shugaban Nana ke gayawa maga kujerar hukumar zaɓin ƙasar Ghana. Jarida ta ce duk wani kokari da maga kujerar hukumar zaɓin ƙasar Ghana Charlotte Osei ta yi inda ta yi kokarin jefa naushi na ƙarshe inda take buƙatar a bata kofi na ƙarar da aka kai ofishin shugaban ƙasa da ke buƙatar lalle a sauke ta daga ofishinta ya sha kai. Dalili dai saboda shugaban ƙasa ya umurce ta da ta gabatar da bukatanta ga alƙalan alƙalai na kotun ƙasar domin bukatar da take da shi. Ƙarshen labaran kenan. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To gaida Ridwan, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum BOA, mai magana Alraf kana gashuwa babban auditor general na kungiyar muryar talaka na Najeriya. A yau zan bayyana ra'ayina ne, ina kira ga malaman addinin musulunci da malaman addinin kirista su ci gaba da yi wa ƙasa addu'a, Allah ya kawo zaman lafiya, Allah ya haɗa kan al'umman Najeriya, kuma wannan rikici da ke faruwa tsakanin manoma da makiyaya Allah kawo mana sauƙin shi, sannan kuma su ci gaba da addu'ar halau cewa Allah kawo ƙarshen barayi masu satar jama'a da dukiyar jama'a, kuma da rikicin Boko Haram da duk wani rikici su ci gaba, kuma su ringa yi wa mutane huduba ta gari wanda za ta kawo kwanciyar hankali. Assalamu alaikum, sashen Hausa na muryar Amurka, mai magana Kwamal Bishir Dauda Sabo Unguwa Katsina, babban sakataren kungiyar muryar talaka. To na son yin hawaye zuwa dama in ce jam'iyyar Democrat murna game da lashe zaɓe da ta yi nasararsa. A wannan ya nuna cewa Amerika ba su gamsuwa da mulkin wariya da shugaba Donald Trump yake yi karkashin jam'iyyar Republic.
Salamu alaikum BOA Hausa, sunana Usman daga jihar Adamawa, jigin tayo da anguwan masu kare. Ba da ra'ayina kamar haka. Gwamnati ya sa ido a mutane wanda suke a zama a baki ciki suna zagin mutane. Ya kamata gwamnati ya sa musu ido. Ya sa musu ido sosai. Mutane sai su je su yi shirin do a bakin hanya, sai su dinga zagin mutane. To ya kamata gwamnati ya tura musu ido irin wanda suke irin haka, sai a ɗauki mataki a kansu.
Mai magana Alhaji Laula Abubakar Bodinga daga Sokoto, Najeriya, da shi mai da kasari zuma do Allah BOA a Hausa. Sako na ga ilahirin 'yan Najeriya mu dangane da nasarar da shugaba Muhammadu Buhari ya samu na hana cin hanci da rashawa a ƙasata ta Najeriya, na dahe bakin maciji shi hana mishi shankwai Ibrahim Magu, kuma na hana Magu na hana ainihin kuti banna da ruwa, shi kanshi ya zama babban gwarzo na hana cin hanci da rashawa. Babu shakka kun samu nasara a Najeriya, kashi 100 kashi 95 sun ba ku goyon baya, kashi 5 ne ya rage, kuma ko da su ko babu su insha Allah baka ku za ta cimma ruwa. Da fata Allah shi ke miki ƙasa ta gaba gaba da Najeriya gaba Najeriya. Allah shi muku jagora, Allah shi hana mu cin hanci da rashawa Najeriya, zauna shi mu lahiya. Mai magana Lawal Abubakar Bodinga daga Sokoto, Najeriya, ta shi mai da kasari zama. Nagode BOA Hausa.
To yanzu kuma ga baba ya dawo da labaran duniya, amma fa a takaice.
Kasashe masu yawan musulmi a duniya sun yi wani taro a jiya Laraba a Istanbul, ƙasar Turkiya, kuma sun yi allawa dai da shawarar da shugaban Amurka Donald Trump ya yanke na ɗaukan birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila, kuma hakan ya saba wa doka. Taron na zuwa ne yayin da ake fama da rashin zaman lafiya a gabas ta tsakiya, tare da kuma ci gaba da yin tofin alatsi ne a kan batun birnin na Kudus. Amurka ta yi wa Pakistan kashedi cewa za ta iya rasa ikon yankin ƙasarta idan ba ta daina hulɗa da ƙungiyoyi 'yan ta'adda ba, kuma wadda suke gudanar da ayyukansu suna girma kuma suna tasiri.
To masu saurare na muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa nan sashin Hausa musamman ma Baba Yakuma Kedi da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Salamun Abu da injiniyanmu na wannan lokacin Jimmy Cook. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai fa anjima.